بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم لا رضا شكوت جوات رمضان هجرة رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبو لتالي خدو لتلاتين دا خدو إن شاء الله تعالى زامن سجوة لكراشو كما ردى كتابة منسكين سورة النساء آيوي منسى آية تا تريد تلاتين دا بيار أجيا إن شاء الله تعالى زامن سجوة لكا آية تريد تلاتين دا شيدا آيانزو منا فاتن الله تبارك وتعالى يبامو إيكم أيكي دا أبندا muke karantawa ko muke saurare malamai suke faɗa. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal كتاب الذي نزل على رسوله آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره. إنهم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
وإن آيوي Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani ga mu'minai, yana ambaton sifofin munafukai. Sifofin munafukai su ne waɗanda suka ɓoye kafirci a zuciyansu, suka bayyana imani a fili. Suna zama tare da musulmai amma suna ɓoye kafirci tare da kafirai. suna komawa bangaren kafirai don neman biyan bukatarsu su kulle yarjejeniya da su da manufar cewa za su taimake su akan bayyana musu sirrin musulmai ko kuma bayyana musu tsare-tsaren da musulmai suke kai. Hakan yana faruwa ko don neman wani abun duniya ko kuma don neman matsayi wadda ake tunanin waɗannan kafiran matsayin a hannunsu yake ko abun duniyan a hannunsu yake. Shine Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyanawa, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, aminu billahi wa rasuli. Wasu malamai suka ce ya ayyuhallazina amanu ana nufin al-yahudu, yahudawa waɗanda suka yi imani da annabi Musa alayhi salam, bayansa kuma suka kafirce, sannan suka abuna ƴaƴansu wanda suka fito daga tsatsonsu, sun san cewa su mutane ne ahadul kitab, waɗanda da can sun yi imani da abun da annabi Musa alayhi salam ya zo da shi. To sai suka kafirce bayan imani. Allah tabaraka wa ta'ala ya tada manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam bayan annabi Isa, wadda mutanensa su ne nasara. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya umarci yahudawa da ya ambace su da suna mu'minai saboda sun yi imani da littattafan da aka saukar kafin alqur'ani mai girma. Shine Allah ya ce musu ya ayyuhallazina amanu aminu billahi, ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan bisa wani kauli na malamai masu fassarar alqur'ani, wannan malamai al-mufassiruna ko masu tafsiri. Wasu malamai kuma suka ce ana nufin munafiqai ne. Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani su ne munafukai, wanda suka fito kullum a cikin mu'minai suke, amma kuma ba mu'minai ba ne su, sai dai su musulmai ne, suna cikin musulmai, suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da yake raye, ko kuma suna tare da musulmai a lokacin da babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma sun ɓoye kafirci a cikin zuciyarsu domin suna jibincin kafirai kuma suna gaya musu wasu abubuwa da bai kamata su gaya musu ba. To sai Allah ya kira su da sunan imani saboda suna cikin mu'minai, amma sai ya umarce su da imani saboda babu imani a zuciyarsu. Don haka Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ma'ana kuke zaune a cikin mu'minai, aminu billahi wa rasulihi, ku yi imani da Allah da manzonsa domin ku ba mu'minai ba ne in an ɗauka a matsayin munafukai. Wannan shine kauli na bayan wancan a gurin malamai masu tafsiri. Ko kuma ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ana nufin mu'minai tsantsa. Sai Allah ya kira su ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, aminu billahi wa rasulihi. In an duba tafsirin Ibn Kathir ya ɗau wannan fassara din, ma'ana ana nufin mu'minai aminu billahi wa rasulihi ay tamadu ala imanikum, inji Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, ma'ana ku zarce, ku miƙe, ku tsaya, ku jajirce akan imaninku, don ka dama can kiran ga mu'minai ne, sannan kuma ake umartan su ƙara tsayawa akan imaninsu. Don ka duka wannan aqwal din malamai sun bayyana su a cikin littafin su na tafsiri. In an duba tafsirin Imam Shawkani rahimahullahu ta'ala za a ga ya bayyana, ko tafsirin Ibn Jarir al-Tabari rahimahullahu ta'ala, ko tafsirin Ibn Kathir. Allah ya aminu billahi, ku yi imani da Allah wa rasulihi da manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi, ku yi imani da littafin da Allah ya saukar ko ya saukar a bisa manzonsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal kitabi alladhi anzala min qabl, ku kuma yi imani da littafin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar tun kafin alqur'ani. Wannan sai aka ce wal kitabi alladhi nazzala, wannan sai aka ce wal kitabi alladhi anzala. Wannan nazzala yana nufin alqur'ani, an ce masa nazzala ne saboda Allah ya saukar da alqur'ani cikin sama da shekara 20, an saukar da shi mufraqan munajjaman, an saukar da shi daki-daki. Wani lokaci in an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya, sai Allah ya saukar da alqur'ani don ansa wannan tambaya din. Wani lokaci kuma in wani abu ya faru, sai Allah ya saukar da alqur'ani don bayani akan wannan abun da ya faru. don ka alqurani bai sauka lokaci guda ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kamar yadda sauran littafai suka sauka ga manzannin su lokaci guda sauran littafai an saukar da su ne gaba ɗaya lokaci daya kowane annabi akan saukar masa da littafin sa lokaci guda take kawai littafin yake sauka daga farkon su zuwa ƙarshen sa amma annabi sallallahu alaihi wa sallam an saukar masa da alqurani a hankali har sai da aka yi shekara 23 ana saukar da alqurani shi yasa ba kafirai suke tambayan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce wannan alqur'anin aida daga Allah yake tsarin Allah da al'adarsa shine saukar da littafai rana ɗaya ake saukarwa dukkan annabawa an saukar musu da littafan su rana ɗaya yaya wannan alqur'anin yau a saukar gobe a saukar jibi a saukar daki daki me yasa waqalu laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida suka ce me yana laula unzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida me yana a saukar masa da alqur'ani lokaci guda kamar yadda aka saukar da littafin farko kafin alqur'ani Allah ce kazalika linusabbita bihi fu'adaka mun saukar da alqur'ani ne kadan kadan a hankali don mu tabbatar da nitsuwa da kuma tabbatar da shi a cikin zuciyarka don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da alqur'ani a hankali daki daki don haka ake ce masa nazzala in ka duba malaman tafsiri suka ce wal kitabi alladhi nazzala ana nufin alqur'ani wal kitabi alladhi anzala ana nufin littafin farko amma ana nufin da aka ce wal kitabi aka kawo shi a siga ta mufradi na biyu din tare da cewa littafin farkon suna da yawa ana nufin jinsin littafi ma'ana da littafi ma'ana dukkan littafin da aka saukar kafin alqur'ani mai girma saukar alqur'ani kala biyu ne akwai saukar da alqur'ani daga lauhil mahfuz zuwa sama'id duniya wannan an saukar da shi dungurungum lokaci guda akwai saukar da alqur'ani lokacin da ake saukarwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam in abu ya faru ko don ansa tambaya wannan kuma an yi shi a hankali kadan kadan don haka wancan shine unzila alqur'an shine allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wabil haqqi anzalnahu shine saukarwa na farko wanda aka yi a cikin lailatul qadri daga lauhil mahfuz ila sama'id dunya sai allah ya amfani da kalmar anzala wato mun saukar da shi gaba daya a dungule sannan wabil haqqi nazal sannan kuma allah ya saukar da shi da gaskiya wannan sauka daki daki kenan don haka shine wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi da littafin da ya saukar ga manzonsa muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine alqur'ani wal kitabi allazi anzala min qabl da kuma jinsin littafai wanda allah ya saukar kafin alqur'ani ku yi imani da su allah ce wa man yakfuru billahi wanda duk ya kafirce wa allah ya bijire bayan ya kamata a ce ya yi imani da allah sai ya ki ya ci gaba da hada Allah da wani ya ci gaba da ta'addanci wa dokokin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce a yi sai ya ki Allah ya ce a bari sai ya aikata Allah ya ce kar a ci sai ya ci Allah ya ce duk abin da Allah yake so ba shi yake yi ba abin da Allah ya halatta ba shi ne damuwarsa ba shi ne wanda duk ya kafirce wa Allah wa mala'ikatihi ya kafirce wa mala'ikun Allah waɗanda su mala'iku halittan Allah ne waɗanda suke ba ana ba a sifanta su da mata kuma su ba 'ya'yan Allah ba ne mala'iku bayin Allah ne la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sannan kuma mala'iku su suna rayuwa ne a alamul ghaib wato mala'iku su ba a ganin su amma su suna ganin mutane sannan suna da girman halitta mala'iku suna da misali mala'ika jibrilu yana da fuka suki 600 a jikinsa kowane fuka suki daya in ya bude shi yana iya tare sama ba za a ganta ba to wannan mala'iku imani da su wajibi ne cewa kuma suna yin aiki irin wanda Allah ya dora musu cewa wajibi ne akwai malakul maut yana zaliran mutane akwai al munkar wa nakir suna tambayan mutane a cikin kabari akwai mala'ika wanda yake israfil wanda zai busa a cikin kafo wannan duka Allah tabaraka wa ta'ala ya dora musu ayyuka wanda Allah tabaraka wa ta'ala ne ya dora su akan wannan ayyuka din imani da cewa suna yin wannan aikin wajibi ne kuma imani da cewa ba sa saba wa Allah kamar yadda Allah ya bada labari wannan wajibi ne wanda duk ya kafirce ya bar abin da shari'a ta tanada game da mala'iku ya zaki wani abu daban yace su din zai bauta musu ko kuma yace su din ƴaƴan Allah ne ko kuma yace su suna isar da mutum zuwa ga Allah koda yayi sabo to wannan ya kafirce wa abin da ya kamata ya imani da shi na mala'iku wanda duk yayi haka wa kutubihi ya kafirce wa littafan Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da at-taura ga annabi Musa alaihi salam ya saukar da al-injil ga annabi Isa alaihi salam ya saukar da az-zabur ga annabi Dawud alaihi salam Allah ya ce wa atayna Dawuda zabura mun ba annabi Dawud littafin az-zabur sannan Allah ya ba annabi Ibrahim suhuf takaddu wanda suke dauke da wahayi Allah madaukakin sarki ya saukar da wa'innan littafai wasu littafan kuma ba a ambace su ba wasu annabawan kuma sun yi aiki da waɗannan littafan da aka saukar wa waɗannan annabawa ne to imani da waɗannan littafan cewa daga Allah suke kuma wajibi ne an yarda cewa wahayi ne na Allah tabaraka wa ta'ala kuma maganan Allah ne su to imani da su wajibi ne ko mutum ya gan su ko bai taɓa ganin su ba abinda shari'a ta tabbata alqur'ani kuma ya tabbatar da ita to aiki da shi wajibi ne abinda shari'a ta zo da shi amma alqur'ani yazo ya soke ta to wajibi ne a dawo ga alqur'ani lokacin da alqur'ani ya sauka amma tare da imanin cewa su din ma maganan Allah ne kuma da tafan Allah ne don haka wanda duk ya kafirce wa wa'innan littafai wa rusulihi ya kafirce wa manzannin Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko manzanni ya ambaci guda 25 tsantsawan da ba kokanto a kansu cewa su manzannin Allah ne an ambace su a cikin alqur'ani fi tilka hujjatina minhum thamaniyatun min ba'di asrin wa yabqa minhum sab'u idrisa hudun shu'aibun salihun wa kadha dulkiflu adam wa bil muhtari kad kutim yace fi tilka hujjatuna a ayan suratul an'am wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi wala karanta ta
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس
ga guda 8 nan bayan 10 shine 18 wayabqa minhum sab'u saura bakwai su kuma an yi su daddaya daban-daban a cikin alqur'ani shine sai yace ma idrisa hudun shu'aibun salihun wa kaza dulkiflu adam wa bil muhtari kad kutim bakwai in ka tara da 18 za su baka 25 wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani sannan hadisi yazo na Abu Zar radiyallahu ta'ala anhu wanda ake cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yawan annabawa 124 ko da 25 ko da 26 duk da cewa malamai sun yi ta maganganu akan wannan hadisi amma dai wasu malamai sun inganta shi sannan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce daga cikin su 313 manzanni ne akwai bambanci tsakanin annabi da manzo wannan malamai sun yi sabani kamar sun yi bayani ne yawa wanda yake tabbatar da bambanci tsakanin manzanni da annabawa in an duba littafin aqida za a gani ko da abunai sharh aqida at-tahawiyya za a ga irin wannan bayanai din malamai sun yi bayani saboda haka imani da manzanni amma lura da cewa ayan alqur'ani ta ce minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqasus alayka cikin su akwai wanda mun ambata maka labarin su akwai ma daga cikin manzanni wanda ba mu ambata maka labarin su ba ranar tashin alkiyama za a yi ta ganin su annabawan Allah ga sunan suna ta wucewa ana cewa wannan ma annabin Allah ne wani yazo da mutum goma kawai su suka yi imani da shi duk gwagwarmayar da ya yi wani yazo da mutum tara wani yazo da mutum biyar wani yazo da mutum uku wani annabin zai zo da mutum biyu wani annabin zai zo da mutum ɗaya ne kawai ya yi imani da shi wani annabin zai zo ba kowa tattare da shi ba wanda ya yi imani da shi haka ya iso da saƙon kuma haka ya koma shi kaɗai kawai ba ya yi imani da shi ba haka za su zo ranar tashin alkiyama wasunsu an kashe su wasunsu an kore su a ƙasashen su ba abin da ba a yi musu ba na nau'o'i na azaba da walaƙanci da kuma kaskantarwa amma sun koma ga Allah tabaraka wata'ala ranar tashin alkiyama za su zo su ba da shaida akan al'ummominsu Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zama shine shaidan su cewa sun isar da sakon Allah. Wa'annan manzanni din da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da wanda muka gani matikar Allah ya aiko mutum kuma manzo ne ko ka ji labarin sa ko baka ji ba imani da cewa shi manzo ne wajibi. Shine wa rusulihi wanda kuma suka kafircewa manzannin Allah wal yawmil akhir kuma suka kafircewa ranar ƙarshe. Ita ce ranar tashin alkiyama wacce za ta faru ranar juma'a juma'a ta ƙarshe kenan a duniya za ta faru ranar juma'a a ranar Allah tabaraka wa ta'ala zai tada mutane yayi musu hisabi ya saka wa ƴan wuta su tafi gidan wuta ƴan aljanna su tafi gidan aljanna Allah ya sa mu cikin su to ranar da za a yi wannan an gama gaba daya to rayuwar duniya ta kare kenan in an yi wannan shi yasa aka ambace ta yawmil akhir ranar ƙarshe daga ranar an gama rayuwa a duniya ba za a sake yin wani abu sunansa gombe ba ko wasu mutane a cikin mu kamar yadda muke nan kowa da sunansa ba za a sake yin wannan a rayuwar duniya ba an gama sai dai a yi a rayuwar aljanna insha Allah ta'ala Allah ya sa mu cikin aljanna wanda ba su zaɓi hanyoyin shiga aljanna ba kuma sai su shiga sabanin aljanna Allah ya kiyaye mu don haka Allah tabaraka wata'ala ce wanda ya kafircewa wannan rana din yana ganin kaman ba za ta zo ba ya kafircewa wa'innan abubuwa in ka lura da su sune rukunan imani guda biyar aka ambace su a nan na shida shine alqadru khairihi wa sharri qaddara alkhairinsa da kuma rashin alkhairinsa waɗannan sune rukunan imani guda shida da Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin alqur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci qaddara cikon wa'innan guda biyar din a cikin hadisi ingantacce hadisin Umar radiyallahu ta'ala anhu Allah ce wanda ya kafircewa wa'innan malaman tafsiri suka ce ba sai ya kafirce musu duka ba ai kafara ba'ban minha in ka duba tafsirin Shaukani ko tafsirin Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala a tafsirin Shaukani ne Imam Shaukani rahimahullahu ta'ala ce ba'ban minha wanda ya kafircewa daya daga cikin wa'innan in mutum yayi imani da Allah yayi imani da mala'iku yayi imani da littattafai amma sai ya kafircewa imani da manzanni shi ba mu'mini bane ko yayi imani da duk sauran bai yi imani da lahira ba wannan shi ba mu'mini bane ko yayi imani da duka sauran bai yi imani da kaddara mai kyau ko mummuna ba wannan shi ba mu'mini bane don haka Allah ya ce wanda bai kafircewa ɗaya daga cikin wa'innan ko ya kafircewa wa'innan gaba daya malaman tafsiri suka ce ɗaya daga ciki ko wani daga ciki ko wasu daga ciki faqad dalla dalalan ba'ida haqiqa ya bata bata mai nisa domin ya kaucewa hanyar shiga aljanna Allah ya kiyaye Allah ce innal ladina amanu lalle waɗanda suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafirce wasu malamai na tafsiri suka ce wannan ana nufin munafikai ne me yasa aka ce musu amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra abin da yasa sun yi imani thumma kafaru sannan suka kafirce thumma amanu sannan suka yi imani thumma kafaru sannan suka kafirce malamai suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cikin suratul baqara Allah madaukakin sarki yace kullama adaa lahum mashawfihi koyaushe aka yi walqiya suka ga haske mashawfihi sai su tafi ba ana nufin an yi walqiya suka ga haske bane a'a
kullama adha lahum mashawfihi, ko yaushe alqur'ani yazo musu da abun da yayi daidai da sauran su, to nan kam sai su tafi tare da mu'minai, shine kullama adha lahum mashawfihi. Anan amanu kenan, shine innal ladina amanu. Wa idha azlama alaihim qamu, idan kuma walqiyan ta dauke duhu ya faru, qamu sai su tsaya ba za su yi gaba ba, saboda ba sa ganin gaban su. Ba ana nufin walqiya na wanda yake faruwa bane, Allah yana bada misali ne wannan. Wa idza aghlama alaihim qamu, ma'anarsa inji malaman tafsiri shine, wato idan alqur'ani yazo da abun da bai musu dadi a ransu ba, to nan sai su wace su bar Annabi sallallahu alaihi wasallam, su ja da baya, su kiyin abun da ake so su aikata. Shine wa idza aghlama alaihim qamu, shine ma'anar wannan aya din, thumma kafaru, sai suka kafirce bayan da sun yi imani. Dazu aka gansu da mu'minai, yanzu kuma sai suka ja da baya, shine innal ladina amanu thumma kafaru, thumma amanu sai sake yin imani, in abu yayi daidai su zo su tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce, kamar misali, in an ce in wani su yana so ya auri yar mu'minai, anan kam zai zama kullum yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana jin cewa shi musulmi ne don a bashi wannan yadin. Ko kuma idan aka ce a zo a raba ganima, anan kam yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, yana so a bashi. Amma idan aka koma zuwa ga su fito su ba da taimako da dukiyarsu, ko kuma su zo su yi kaza wanda zai taimaki addinin Allah, ko su fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yakin daukar kalmar Allah, to nan sai su tsaya su fita. Shine thumma amanu thumma kafaru, daga ƙarshe munafikai zartewa suke akan kafircin su, su mutu bisa kafirci. Shine thumma zadu kufra, sannan suka miƙe akan kafircin su. Allah ya ce, wanda duk suka zama haka, lam yakuni lahu liyaghfira lahum, Allah tam bai zama zai taɓa gafarta musu ba, wala liyahdiyahum sabila, Allah ba zai shiryar da su zuwa ga tafarkin shiga aljanna ba. Abin da yake ƙara tabbatar ma cewa munafikai ake nufi, sai Allah ya biyo da maganar munafikai ne. Allah ya ce, bashiril munafiqina, iwa munafikai albishir, kamar yadda aka yi wa mu'minai albishir, wasu daga cikin mu'minai cewa su ƴan aljanna ne, su kuma munafikai yi musu albishir, bi anna lahum azaban alima, suna da azaba mai raɗaɗi, wa ala ra'sihim, bisa shugabancin su na kololuwa shine Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul, shi wannan an masa albishir da wuta. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm, yace wallazi tawalla kibarahu minhum lahu azabun azim, shine Abdullahi ibn Ubayy ibn Salul ya tabbata cewa shi dan wuta ne, saboda tsabar munafirci da shirye-shirye irin nasa, abin da yake shiryawa na munafirci, da kuma boye kafirci da yake a cikin zuciyarsa, ya kuma bayyana musulunci. Ko yaushe yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma har an gane ya bayyana cewa shi din nan bai tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, a kullum sai yake ga cewa ya kawo dalilin rusa addinin musulunci. Sai sama ya taba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don ya taba mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu inda yake saurin taba mutuncin mutum kamar in an koma harkar gida. Idan aka tsokana mutum, ma'ana aka taba mutuncin sa ta hanyar gidansa, to nan yawanci ya fi taba abunan mutuncin sa. Sai an yi kaza, ko an yi kaza, ko ace matarsa ta yi kaza, ko ace shi ya yi kaza, ko wani abu, a kirkiro ƙarya a jingina, ko a kirkiro kazafi a jingina, kamar yadda aka yi kazafi wa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya wahalar da mutane, kuma an yi ta yaya ta magana, aka yi ta akanta. To amma daga ƙarshe Allah tabaraka wa ta'ala ya wanke gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya wanke Aisha radiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha. To Allah tabaraka wa ta'ala ce, bashiril munafiqina, iwa munafiqai albishir, sune masu koye kafirci su bayyana musulunci. Ka gaya musu, bi anna lahum azaban alima, lallai suna da azaba mai raɗaɗi tattare da su. Suwaye munafiƙai? Allah sai ya faɗi sifansu, alladina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin, sune waɗanda suke riƙan kafirai su zama majibinta, min dunil mu'minina, koma bayan mu'minai. Ga mu'minai nan, amma mutum sai ya ɓoye jikinta na alwala ya ba wa kafirai. Akwai abubuwan da bai dace ba a ce an ba wa kafirai shi, ma'ana alwala, mutum ya ji cewa kawai duk wani sirri na musulunci zai iya zuwa ya bayyana musu, don sun yanda za su fito wa musulunci din, ko kuma duk wani tsare-tsare da ake yi shi zai zo ya dauka saboda za a bashi kuɗi, ko kuma za a bashi matsayi, ko kuma za a yi masa wani abu da yake jin cewa ba mai masa wannan abun sai wa'annan kafirai, wanda duk ya jikintar da al'amari ya miƙa wala'i gaba ɗaya ga kafirai, to wannan min dunin mu'minina koma bayan mu'minai, to wannan yana daga cikin munafukai. Zaka gan shi musulmi ne amma cutar da musulunci yake, yana yi wa musulunci barna amma yana kiran kansa musulmi, babu dama ku yaƙe shi domin shi musulmi ne, kullum yana tare da ku amma yana ɗaukan sirrin ku, yana kaiwa maƙiya addinin Allah, ana yin yanda za a yi ayyu addinin musulunci makirci. To sune alladhina yattakhiduna alkafirina awliya'a min dunil mu'minin, wadanda suke rikan kafirai su zamanto sune majibintan su, min dunil mu'minina koma bayan mu'minai. Allah ya ce ayyabata huna indakumul izzata, shin neman daukaka da guwaya da matsayi suke ne a gurin kafiran? To su sani fa innal izzata lillahi jami'a, to guwaya da daukaka da mulki da tazarce gaba ɗaya a hannun Allah yake. In Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama duk yadda mutum yake neman ya zarce, sai Allah ya lankwasa shi, shikenan sai ya lankwashe, zaka idan ta lankwashe shikenan ya kare gare shi, labarin sa ma ba za ka rinka ji ba a jaridu, da za ka rinka ganin sa a ko'ina, amma yanzu sai ka ji gaba ɗaya ba za ka ji labarin sa, ba za ka ji shi a gidan radio ba, dan ana ambatonsa kullum amma ba za ka ji ana ambatonsa ba in ya lankwashe gaba ɗaya, sai ka ga ta lankwashe masa shikenan, sai ka ga zai je inda duk zai je ba za a ji labarin ya je ba, shikenan magana ta kare. Doka izza da buwaya a hannun Allah, Allah madaukakin sarki shike ba da mulki ga wanda ya zo a lokacin da ya zo, wanda duk yake ganin cewa wani ne zai bashi mulki, wannan ya tafi. Saboda haka idan mutum ya dau munafirci ya dau wilaya ya bayar ga waɗanda suke ba mu'minai ba, ya cutar da musulunci da mu'minai don kawai biyan bukatun duniya, ko kuma don tunanin cewa zai samu wani matsayi, ko don tunanin cewa za a daure masa gindi, ko kuma tunanin cewa za a goyi bayansa kuri'a, ko bai samu ba, ko ya aka yi za an tabbatar masa da cewa zai jure ko zai miƙe ko zai waye, wallahi ya zama munafiki. In bai tsira ba a duniya, in ya tsira a duniya a tunaninsa, to ya sani cewa talala Allah yake masa. In ya ga cewa yana samun abun da ya ga dama, alhali yana munafurci, yana munafurtan musulunci, alhali kuma yana nan yana samun abun da yake so, to ya sani cewa talala ne, ya ji tsoron tsayuwa a gaban Allah. Haka nan duk masu goyon bayan wanda yake wannan, ko wanda suka fake da ayoyin alkur'ani, ko suka fake da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, mutum yayi ta'addanci, yayi ta'asanci, yayi munafurci wa addinin Allah, ya raba kuɗi a zo a wanke shi a gaban jama'a, wannan shi ma ba za a kai labari ba ranar tashin alkiyama. Don haka duk wanda yake jin cewa zai taimaki kafirci, ko zai taimaki kin Allah, ko zai taimaki gaba ga Allah madaukakin sarki, ko gaba ga addinin Allah, to in ya ga ya ci nasara a duniya, da ranar tashin alkiyama ba zai ci nasara ba. Don haka kowa ya ji tsoron Allah, ya rike addinin musulunci ba tare da cutan kowa ba. Musulunci bai yadda ka cuci wanda ba musulmi ba, amma kuma bai yadda ka kulla kai ka haɗa kai da wanda ba musulmi ba ka cutar da musulunci. Amma ba a ce ka cutar da wanda ba musulmi ba, ko ka zalunci wanda ba musulmi ba, musulunci bai yadda da wannan ba, musulunci bai yadda da zalunci ba. Don haka a kullum musulunci yana goyon bayan adalci ne, wannan musulmi wannan kuma ba musulmi ba, kullum a haka suke, daban-daban suke. Ba da ma sai mu ba bambancin addini, a akwai bambancin addini, wannan musulunci sunansa, wannan kuma kafirci sunansa, saboda haka akwai bambanci. Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta su. Amma abin da ya kamata a gane shine, in kana jagorantar mutane wa'annan musulmai ne wa'annan ba musulmai bane, bai halatta ba gare ka in kai musulmi ne. Musulunci yana ma wa'azi da nasiha cewa kar ka yadda ka zalunci wa'intan don su ba musulmai bane, wannan shine abin da musulunci ya tanada. Amma sunansu ba musulmai ba, duk suna da bambanci da musulmai, amma kuma ba a baka daman ka zalunce su, wannan shine ka'ida a musulunci. Saboda haka maganar bambancin addini, akwai bambancin addini. In mutum yace ba bambancin addini, in bisa jahilci ya faɗa da sauki, amma in wa'azi ya je masa ya kafirta, domin akwai bambancin addini. Kafirci daban, musulunci daban, musulunci daban, abinda ba musulunci ba daban, abinda tsafe-tsafe daban, addinin tsafi daban, addinin bautan dodo daban, addinin wani abu daban, addinin a yi shi a masallaci daban, addinin a yi shi a wani guri daban. Amma ba zalunci, in kana jagorantar wa'annan mutane wani ma shi gaba ɗaya ba addini yake yi ba, wani gaba ɗaya ma shi bishiya yake bautawa, wani shi ba ruwansa ma ba abin da yake bautawa, wani shi haka kawai yake, dukan su sai suka zamanto talakawanka, to wajibi ne kai musu adalci. Kai kuma musulmi ne, to ba a ce ka yaƙi wa'incan ko kuma ka zalunci wa'incan ko kuma ka danne musu haƙoƙinsu ba, amma ka yi adalci. Idan wa'innan su goma ne, wa'innan kuma su uku ne, to adalci ba shi ne in za ka raba abu wannan 50% wannan ma 50% 50-50 ba shi ne adalci ba. Wa'innan su uku ne, wa'innan su goma ne, in za ka raba abu za ka raba ne, wannan dole nasu ya ninka wa'incan sau uku da wani abu. To da su goma ne, wa'innan kuma su uku ne, wannan shi ne adalci. Saboda haka wannan duk wajibi ne a lura da su. Sannan ba yawan baki da katutu da wanda suka riƙe midiya ko suka riƙe hanyoyin rubuce-rubuce su ne za su yaudare ka su sa ka kai rashin adalci ba. A'a, in kana mai mulki da mai surutu da mara surutu, wannan ba shi ne damuwarka ba. Me Allah tabaraka wa ta'ala zai ma hisabi a kansa ranar da za ka tsaya a gabansa a matsayinka na mai mulki. Saboda haka sai ka gane wannan, don haka sai ka yi adalci wa kowane ɗan adam. Kowaye yana da haƙƙi a cikin wanda kake mulka, saboda haka kowa ka ba shi ƴancinsa. Ba dole ba ne sai ya yi addinin kai da kake yi. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce la ikraha fid din, babu tilas, ba dole ba ne. Shi ya zaɓi ba musulunci zai ba, to shi kenan sai ya yi abin da zai. Amma zai haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala ya masa hisabi. Kai kuma kana mulki, to dole ka yi adalci, ka ba wa wannan haƙƙinsa, ka ba wa wancan haƙƙinsa, ba tare da tauye wa kowa haƙƙi ba. Da muna yin wannan, mu kula da wannan, wallahi da an zauna lafiya. Da kuma an san cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba azzalimi ba, da kuma an san cewa addinin musulunci shine addini na gaskiya, kuma addini na walwala, sannan addini wanda ya bawa kowa ƴanci. Addinin musulunci bai ce a walakanta wani ba, addinin musulunci bai ce a zalunci wani ba, ko bai ce a yi ta'addanci wa wani ba. Addinin musulunci ya tanada wa kowa haƙƙi, kuma ya tanada wa kowa ƴanci irin yadda ta dace da shi. Daga kowa ya tsaya inda ya tsaya ya kamata ya tsaya, sannan masu jagoranci su san matsayin da ya kamata su tsaya. Wannan shi ne abun da zai sa ƙasa ta nitsu, a samu zaman lafiya, a samu kwanciyar hankali. Kowa ba zai raina wa kowa ba, kowa zai san cewa shi ɗan adam ne. Akwai maganan ɗan adam, sannan akwai maganan wannan kaza wannan kaza. Saboda haka wannan wajibi ne mu lura da wannan, sannan masu mulki su lura da wannan, sannan talakawa da ake mulka su lura da wannan. Waɗanda ba musulmai ba kuma su gane wannan, su san cewa wannan shine da'awar musulunci. Mu a kanta muke cewa a yi adalci. Waɗanda ba musulmai ba su fahimci menene musulunci, su daina jifan musulunci da cewa ko addini ne na ta'addanci ko addini ne na zalunci. Ina ba su fahimci musulunci ba. Addinin musulunci addini ne na nisuwa da zaman lafiya, da bawa kowa haƙƙi, da bawa kowa ƴanci. Addini ne wanda ya san mai rauni, ya san marar rauni, ya san wanda ya kamata a taimaka, ya san wanda ya kamata a rufa shi. Addinin musulunci shi ya san matsayin mata, ya san irin rauninsu, ya san irin tsarinsu, za ka yi tanada musu wani yanayi na rayuwa wanda ya dace da su. Su zauna a gida, kuma za ku fita ku yi abunan gwagwarmaya, ku yi duk abin da za ku yi, ku girmama su, su zamanto masu mulki, su zamanto masu nutsuwa, su zamanto masu kwanciyar hankali. Ba za su yi gwagwarmaya da ku ba, domin halittanku daban ne, tsarinku daban ne, jinsinku daban ne. Bai halatta ba su yi gwagwarmaya da ku, bai halatta ba su yi mulki ku yi mulki. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba su daman su yi mulki ba. Addinin musulunci bai ba wa mata daman su yi mulki ba. Bai ba su daman su yi gwagwarmaya a cikin siyasar neman mulki ba. Ya ba su daman su riƙe addini, su tarbiyyantar da al'umma, su tarbiyyantar da yara, su kuma zauna su riƙe addinin musulunci, su zamanto masu hijabi, kammalallun mata, masu kunya, masu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan shi ne abin da addinin musulunci ya tanada musu. Babu wani alkhairi da ya wuce wannan, wacce duk ta ce wannan bai mata ba, ta tina wani abu na akururuwan shaidan, da korewar shaidan, da tunanin shaidan, da farfagandan shaidan, ta ce bari ta fita ta yi gwagwarmaya don ta samo ƴancinta, ta tsallake ƴancin da Allah ya bata, wallahi ta jefa kanta cikin wahala. Atatta ma sai kaga ya dawo irin na namiji. Sai ga ta zama kawai wata girdidi da ita, tana zagayawa. Saboda me ta saba gaisawa da mazaje, tana gaisawa da mazaje duk irin launin da Allah ya bata, sai kaga cewa kawai ba mace kake kallo ba, ko addini ka ganta. Ba za ka damu cewa kana ganin wata mace ba ce, saboda ko ina ta zagaya a duniya ta zama wata iri mijinta baya jin cewa mace ce a tambayi duk mijin da matarsa take irin wannan gwagwarmaya yana jin ba mace ya auri wata wacce ta kame kanta take zaune a gida a tambaye shi faɗi tsakani da Allah wacce ce mace a tsakanin su wallahi zai gaya wa mutane in dai zai faɗi tsakanin su da Allah zai faɗi wacce ce mace saboda haka mata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su yanci ya ba su daraja sai suka zaɓi wata kururuwar shedan da horewar shedan da tunani na abu na tara duniya da neman duniya ta hanyar da bata halatta ba Allah ya kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala ce alladina ayabtaguna indahumul izzat shin wai munafikai kan daraja ne da matsayi da wani abu suke nema a gurin kafirai da suke hada kai da su suke bayyana musu sirrin musulunci tare suke cutar da musulunci tare da su to in haka ne fa innal izzata lillahi jami'a su sani cewa buwaya da mulki da bayar da mulki din gaba ɗaya ga Allah tabaraka wa ta'ala yi Allah ce wa qad nazzala alaykum fi kitabi a karanta wannan ayan hayan
wa qad nazzala alaykum fi kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahzau biha fala taqulu ma'ahum فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا
وانا آية Allah madaukakin sarki yana faɗi duk da cewa a baya maganan fita mata za su iya fita don zuwa ko neman lafiya ma'ana ko asibiti ya halatta gare su in za su je neman abinci ko sayo shi babu wanda zai iya sayo musu ko da zuwa kasuwa ne amma bisa tsarin musulunci wannan ya halatta sannan neman ilimi ya halatta duka waɗannan abubuwa sannan ziyara ya halatta bisa fita irin wadda musulunci ya tanada duka wannan ya halatta gare su amma gwagwarmayar da ake magana shine gwagwarmaya cikin cewa sai ta nemi mulki ta rike wannan haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa cirda mutanen da mace ta zamanto ita ce shugaban su da zarar mace ta zama ita ce shugabar mutane to al'amari ya lalace musu wa inna mutanen za su gaba daidai ba Allah ya kiyaye Allah ce wa qad nazzala alaikum fil kitab Allah tabaraka wa ta'ala haqiqa nazzala alaykum an sauko ya saukar mu fil kitabi cikin alqur'ani Allah ya saukar muku cikin alqur'ani an idza sami'tum ayati llahi cewa a duk lokacin da kuka ji ayoyin Allah yukfaru biha ana kafircewa da su ma'ana wa yustahza'u biha ana musu izgili duk lokacin da kuka ji ana wani abu na izgili wa addinin Allah ko ana wani abu na izgili wa ayoyin alqur'ani to fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi hadithin ghayri kuka yi wa'azi ga wa'innan mutane suka ki su bari to kar ku yadda ku zauna a gurin duk randa za a yi izgili a anguwa kai nasiha cewa gaskiya abun bai dace ba ga wa'inda suke shirye wannan abu kar a yi wannan abu za a yi hayaniya da wasu bukukuwa na walakanta ayoyin Allah da walakanta addinin musulunci to wanda suke shirya wannan abu ka gaya musu cewa bai halatta ba kar su yi za su jawo fushin Allah in suka ki su bari to sai ka kauda kanka kar ka yadda ka je kallo kar ka bar yaranka su je kallo kar ka yi alaka da wannan abu kuma ka kauda kanka ka lazimci gidanka in za ka iya barin anguwar a wannan lokacin ma tana iya bari an gama hayaniya sai ka dawo ka shiga gida Allah tabaraka wa ta'ala ke bayyana don haka duk lokacin da aka ce ga wasu mutane can izgili suke da ayoyin Allah to karka zauna a gurin su musamman in ka isar musu da nasiha da wa'azi sun ki su daina to duk lokacin da ka zo sai ka wuce sannan duk lokacin da kake wulgawa ko a wani gari ko a garin sai kaga cewa ana wani biki na izgili da hayaniya da kururuwa wajen tara harkar shedan da jama'a to duk lokacin da ka zo ka wulga kawai kar ka tsaya kana kallon magurin ka wulga ka wuce shine wa idza marru bil lagwi marru kiram bayin Allah na kwarai su ne waɗanda duk lokacin da suka ga wasu mutane sun kusa cikin barna wajen lahu sabanin abin da shari'a ta tanada wajen hayaniya da bukukuwa da budan kai da wane ne da sauransu wanda za a fito titi a cikin hanya wai don kawai an samu karuwa ta aure a samu mai tana guda tana daga murya a rinka hayaniya ana kalangu ana kida mutane suna wucewa mata suna fitowa da tsari irin wanda bai dace ba ana manna musu kudi wani daban yazo yana dafa goshin amarya yana manna mata kudi ango kuma yana tsaye tsaye kaman alade ana manna kuma ana taba abun goshin matarsa saboda me duk wanda ba ya kishi akan matarsa kusa da kafiri yake yana iya kai shi ga kafirci ma inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka yayyo gare yazo ya tsaya kuma ga wani sun yana dawo matarsa wai babban aboki sunansa saboda haka yazo yana manna mata kudi wannan gaba daya jahilci ne da jahiliya da wasu abubuwa na sabanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sabanin abin da musulunci ya tanaji mutane to in ana yin wannan alayin gurin anguwan ka ce kar ayi suka zaɓi su yi to bai dace ma ka biyo ta gurin ba bai dace ka kalli gurin ba kai iyalan gidanka da yara kanana dukkan su fita su kalli wannan abu ko da alayin kusa da gidan kwaki shine Allah tabaraka wa ta'ala ke bayyana wa وقد نزل عليكم في الكتاب حقيقة الله تبارك وتعالى يا سوكر مكتك للتابع القرآن أن إذا سمعتم آيات الله بلوكة لكوكة دي آيوهم الله يكفر بها ويستهزأ بها أنا بدرمس أنا ينقل جليدس أنا واكي واكي أنا يبا وانتم أنا وانتم فلا تقعدوا معه كاركو يتكو سولا تعددس حتى يخوضوا في حديث غيره sai in sun dawo sun nitsu sun koma cikin bayanin da ba wancan ba ba sabanin abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ba har sai sun dawo ga wannan innakum idan mithlu domin lallai ku idan in har kuka zamanto kuna musharaka da su cikin abin da suke yi ko kuma kuna kallo ko kuna jin daɗi ko kuna murmushi kuna daga nesa ne sai kana dariya kana murmushi to idan indai har kai haka mithluhum kun zama irin su saboda haka ba za ka nuna farin ciki da walwala da sake fiska lokacin da ake saba wa Allah in kai haka ka tara ka zama tare da su Allah ya ce masu yin irin wannan tsari sai Allah ya sifanta su da munafikai Allah ya ce inna Allah lalle Allah tabaraka wa ta'ala jami'ul munafiqina me taro sai kawo shi ma da sigan jami'ul munafiqina bai ce yajma'ul munafiqina ba sai kawo da suna jami'ul munafiqina Allah tabaraka wa ta'ala mai taro munafikai ne don a nuna ba karfin aiki din Allah tabaraka wa ta'ala zai tabbas ba kokonto cikin haka inna Allah lalle Allah jami'ul munafikina zai taro munafikai wal kafirina da kafirai fi jahannama jami'a cikin wutar jahannama gaba ɗayan su za a tara su cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu sai Allah ya yi wa munafikai hukunci irin na kafirai gaba ɗayan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna cewa gaba ɗayan su tar jahannama za su shiga su ne su waye Allah ya kara faɗan su kansu na
alladhina yatarabbuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu
وَإِنَّ مُنَافِقِينَ اللَّهِ الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ سُونَ وَأَنْدَ suke jiran su ga wani abu na koma baya same ku ya tarabbasuna bikum su jira kawai suke duk abin da ya faru in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yaki ko ya zo yake karantar da sahabbai ko wani abu ba sai su koma gefe sa ta ba ku bari ku ga za ku ga ai za su samu matsala ai kaza a yanzu mun dawo halin munafikai mun mai da shi tsakanin mu musulmai ba tsakanin mu da kafirai ba mun mai da shi tsakanin mu musulmai zaka ga wannan bangaren ta ce bari ba ba yanzu duk gurga zaka ga za su samu matsala za su samu matsala ai za su yi kaza kaga wannan yawanci zaka jin musulmai suna yi wa musulmai yan uwan su fatan haka ba abun nan bane a to sun cika mota sun tafi ba to bari ma dai su dawo ma dai lafiya mu ga irin wannan abubuwa zaka su ana fadan irin wannan musulmai suna gaya wa musulmai yan uwan su wannan sifa ce ta munafikai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu muka saye shi muka dibe shi muka karbe shi kai muka yi dumudumu a cikin sa tsakanin mu da junan mu musulmai maimakon imani na gaskiya da rashin yin shirka da kuma hada kai akan tauhidi Allah ya ce alladhina yatarabbasuna bikum sune wadanda suke jiran su ga matsalar ku fa in kana lakum fathun min Allah idan kuka samu budi daga Allah tabaaraka wa ta'ala kuka ci nasaran yaki qalu sai su ringa cewa alam lakum ma'akum ba muna tare da ku ba saboda haka ku zo ku raba ganima tare da mu ai mu mu'minai ne muna tare da ku sun boye kafirci sun bayyana musulunci wa in kana lil kafirina nasibun idan kuma kafirai ne suka ci nasara domin Allah kullun yana juyawa sai wata ran kafirai su ci nasara don ya jarrabi mu'minai wata ran mu'minai su ci nasara don ya jarrabe su shine wa in kana lil kafirina nasibun idan kuma kafirai ne suka ci nasara qalu sai su rinka cewa kafirai din alam nastahwiz alaykum wa namna'akum mina wa namna'akum minal mu'minin sai su koma gurin kafirai su ce ba muna nan ba muna lallaba ku muna kuma goyon bayan ku alam nastahwiz alaykum ba muna nan muna tare da ku muna goyon bayan ku ba wa namna'akum minal mu'minin sannan muna hana mu'minai su zo in sun shirya za su biyo muku ta guri kaza sai mu ba da shawarin a canja wannan gurin don kar in an zo a ci nasara akan ku ba muna yin haka ba so daga ku ba mu wani abu cikin abin da kuka yi duk har da kawai zaka ji ta rayuwar duniya ne ko yanzu haka ake in mutum ya zagaya gurin wani kai mun alƙawari za a nada ni commissioner ko za a nada ni minister in gwamnati ta in an kawo gwamnati za a samu kaza to akan wannan kawai sai kaga mutum zai iya kashewa ne zai iya shiga guri kaza zai iya kutsa guri kaza kai inda a ce musulunci wani abu ne gululu da ake aje da shi zai iya fasa shi saboda me saboda an masa alƙawari ko kujerar commissioner ko kujerar minister ko kujerar kaza akan wannan abun ya sai da lahira gaba ɗaya ya haƙura da lahira to saboda haka wajibi ne mutum ya nemi samun dama a gurin lahira ma'ana samun dama a gurin Allah tabaraka wa ta'ala samun zaman lafiya ranar lahira Allah ya samu dace Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sai su zo suna gaya wa kafirai haka ba mu ne ba wannan na'kum minal mu'minina muna zuwa mu bada shawari don a hasa abun da aka shirya in muka san cewa in kullum muku ta gurin za a ci nasara akan ku Allah ya ce fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyam wallahi ku sani duk mu sani fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyam Allah zai hukunci tsakanin ku ranar tashin alkiyama ku tuna wannan rana wannan ya ja'ala Allah lil kafirina 'ala al mu'minina sabila Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce sam ba zai taba yiwa Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya ka wato daukaka ga kafirai akan mu'minai ba malaman tafsiri suka ce yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama in dai ranar tashin alkiyama aka zo to ranan kafirai sune a ƙasa mu'minai sune a sama wasu malaman tafsiri ko suka ce walan yaj'al Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabila a dan duniya da kuma lahira in dai mu'minai din sun rike imani da gaske idan dai mu'minai sun rike imani da gaske to babu dama kafirai su ci nasara akan su kuma su zamanto sune da fada aji in dai musulmai sun rike musulunci da gaske in musulmai sun rike musulunci da gaske ko wanda ba musulmi bane sai dai zaman cewa yana sha'awar musulunci kuma sai dai zaman cewa yana tunanin cewa eh lallai musuluncin nan gaskiya ne sai dai ya ki yadda da shi amma dai ya ga cewa musuluncin gaskiya ne amma a lokacin da muka cika da yaudara muka cika da karerai muka cika da ha'inci aka tabbatar mu ma ha'intan juna muke yi aka tabbatar mu ma yaudaran juna muke yi to waye zai gano cewa musuluncin da gaskiya ne har ma ya ga cewa akwai kyawu a cikin musulunci wannan ya zo ya ci kafar wancan a gaban wani mutum saboda yana da matsayi wannan mutumin wata kila shi ba musulmi bane sai zo baya azumi kai kana azumi ka zo ka muzanta ni ka tafi ni kuma an jima na zo na muzanta ka na tafi du'a office din sa yana zaune ga faro a gaban sa a rana da Ramadan saboda bai imani da azumi ba na zo ina muzanta ka ya zuba ruwa na sanyi yana kurba yana jina na fita shi kuma alaran ma an jima sai ya shigo shi ma ya muzanta na zo na yi wannan ne don in samu yarda a gurin wannan mutumin don a bani wani abun da nake tuna za a bani shi ma ya zo ya fada ya fita don a tuna wani abun da za a bashi wannan mutumin ba musulmi ba yaushe zai yi sha'awar musulunci ba zai taba yarda cewa musulunci addinin gaskiya bane, saboda ya ga muni ne a gurin musulunci abin da ya gani kenan, bai ga ƴan uwantaka ba, bai ga imani na gaskiya ba. Saboda haka wajibi ne mu gyara mu zamanto musulmai na kwarai. Allah tabaraka wataala ya taimake mu insha Allah ta'ala, anan zamu tsaya in Allah ya sa muna raye gobe zamu ci gaba daga inda muka tsaya wallahi ta'ala a'lam. Idan mutum mahaifinsa ya rasu ko yana wani gari ko yana wani guri bai samu daman yi masa sallah ba, ta yanda zai sadar da zumunci ga wannan mahaifi din shine yawaita yi masa addu'a, yawaita yi masa addu'a. Ma'ana mutum zai zama ya kulla zumunci da mahaifinsa bayan mahaifin ya rasu ko mahaifiyarsa bayan ta rasu, idan ya kasance ko yaushe yana yi musu addu'a a duk inda ya samu daman yin addu'a sai ya shigar da su cikin addu'a din. Wannan babu abun da yake na zumunci da ya yi musu ko zai yi musu irin misalin abun da ya kai haka. Saboda haka in mutum ya rasa abu na sallar mahaifinsa sai zamanto kuma sannan ya dace ya ziyarci kabarin, ya ziyarci kabarin mahaifinsa ya je ya gani, ya zai tsaya ya kuma yi masa addu'a. Idan mutum yana tsaye a jikin kabari yana yi wa mutum addu'a, wato ba zai gushe yana jin daɗi yana samun ni'imar wannan addu'a din ba har sai mutumin ya tafi gure. Shi za Annabi sallallahu alaihi wasallam in an gunda mutum yana yin sama da awa da rabi yana yi mutumin addu'a sannan tukunna yake tafiya. To idan mutum ya samu dama ba ma lokaci guda ba ko yaushe in ya samu dama da zai je ya ziyarci kabarin mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya ga cewa mahaifinsa wane ne a kwance a gurin. To wannan yana da muhimmanci. Ziyarar makabarta yana cina wa mutum imani, yana ƙara mutum imani, yana cina wa mutum lahira. Da haka wannan ya dace ya yawaita addu'a ga mahaifinsa, insha Allah ta'ala wannan zai zama to kyakkyawan kulla zumunci, sannan kuma mahaifin zai zama yana jin daɗi sama da duk wani abun da ya masa a baya a duniya wallahu ta'ala alam. Wannan hakan zai kai shi ga insha Allah ta'ala lada su mamaye shi, zai zama kurakuransa ya samu a sauki tsakaninsa da mahaifi. Sannan in dai limami yana canja har ya zamanto ma'ana ya canja na alqur'ani, in a fatiha ne wannan sallah ba ta yi ba, kwata-kwata sallah ba ta yi ba, sannan canja ma'ana na alqur'ani lafazi har ya zamanto, wajibi ne a samu wanda ya fi cancanta ya karanta ya zama shi ne limami. Wasu sai su tsaya su cije wajen da sun zama su ne limamai, a yi ta rikici kuma mutum yana da matsala a wajen karatu, ba bai dace ba, kwata-kwata bai dace ba. Mutum yana ɗorawa kansa wani nauyi ne wanda ba zai iya ɗaukarsa ba gaban Allah. Sannan bai dace ba a ce mutum wai ba wanda aka rince shi don limanci in kawai abun yazo ya samu mutum to shikenan larura ce kuma jarraba ce randa duk mutane suka gano akwai matsala a limancinka shikenan kawai sai ka bada guri wani kuma yaje ya yi sai saboda ka ba wai limanci shine muhimmi ba karbuwar sallah kawai ita ce muhimmi saboda ka in kai sallah a baya ba kai ne liman ba ma aka samu kawai sallar ka ta karbu falilahi alhamdulillah minna abinda kake so shine sallar ta karbu a gurin Allah tabaraka wa ta'ala ba ka wuce gaba ba balle kuma akwai matsala a cikin karatun alqurani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ummun nasa aqra'uhum likitabillah wanda yafi kowa iya ko sanin littafin Allah shi ya dace zama limami a cikin mutane don haka wannan ya kamata a ce an canja da wanda yafi dacewa wallahu ta'ala a yi wadda abu ne mai kafara idan mutum ya rasu bayan kafara ta kama shi ya kamata a ce magadansa sun biya masa wannan kafara ne ma'ana su yi kokari su ga cewa sun yi wannan kafara din a madadinsa ko kuma a dukkan nau'o'i na kafara amma bai dace ba mutum kafara ta kama shi sannan kuma ya tsaya ya yi sake da ita bai yi ba saboda mutum dama bai san ajalinsa yaushe ba ne da zaran ko da wani azumin watan Ramadan azumi yana fita mutum ya yi kokari kawai farko-farkon Shawwal da zaran ya samu dama inda rashin lafiya ne yanzu ya samu lafiya ya yi kokari da cewa ya biya wannan azumi wannan shine abin da ya kamata shine magadanci su duba su biya wannan kafara din akan wannan mamaci wallahu ta'ala alam domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dainullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancanta a fara biyan bashi a fara biya sannan idan addu'a akan oke addu'a daga sharrin shaitan e kullum mutum ana so ya yawaita karatun alqur'ani da yawaita tasbihi da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala da kuma addu'a na neman tsarin shaitan kai tsaye istighfari yana daga yawaita istighfari yawanci inda mutum yana kusatuwa ga ambaton Allah yawanci shaitan kuma yana nesa da shi yawaita ambaton Allah tabaraka wa ta'ala yana sa ya nisantu daga shaitan sannan kuma ya kusatu ga Allah tabaraka wa ta'ala da kuma samun yardar Allah tabaraka wa ta'ala yawanci muna da matsala ne muna da abunan karancin ambaton Allah muna da karancin ambaton Allah ya kamata mutum a kullun koyaushe yana tafiya ne iya cikin tafiya ko yana kan mashin ko yana kan keke ko yana kan mota ko me yake ciki ringa astaghfirullah 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 ko mutum ya ringa subhanallah subhanallah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yawan wa'innan azkarin to suke nesa mutum daga shaitan kuma suna kusato da shi ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan suna sa zuciyarsa ta rinka nitsuwa sannan suna tabbatar da kaskancin duniya a idonsa ne kana ce yawanci yana ambaton Allah ba dama ambaton Allah ya sanya zuciya ko yaushe baki ya zamanto ya saba da ambaton Allah sannan ka samu kuma yana ambaton wasu abubuwa wanda yake na rayuwar duniya sannan shaidan baya zuwa kusa da guri kullun wannan me yawan ambaton Allah ne shaidan tsoronsa yake yana guduwa yana komawa gefe daga shi saboda haka ya kamata mu saba da ambaton Allah yawanci ba mu saba da wani abubuwa ba sai dai surutu sai hayaniya sai gulmace gulmace sai egun wannan shine abin da yawanci aka saba da shi Allah ya kiyaye da tambaya da bada labari kenan ya ce mana yana fi sada wadansa to Allah ya bada nasara insha Allah Julaibir sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Julaibir ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauke shi akan hannunsa ana tona masa kabari yake cewa haza minni wa ana minhu haza minni wa ana minhu haza minni wa ana minhu wannan yana daga cikin manqaban julaybi radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan julaybi ya wato ina tare da shi har gidan aljanna yana tare da ni ina tare da shi yana tare da ni kamar yadda an duba sahih muslim ya tabbatar da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka saboda haka wannan shine a takeice julaybi radiyallahu ta'ala anhu ya ishe shi shuhura kawai tarihi a ce shi sahabi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala in yayi fida in ya samu shi kenan yayi suna za a iya ambaton dadin da sunan kai tsaye cewa sunan dan julaybi wannan yayi daidai wallahu ta'ala a'lam To dukkan waɗannan ƴan uwa musulmai da suka turo bayan Allah su taya su addu'o'i cikin kowa da irin bukatunsa, muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya biya wa kowa bukatunsa. Waɗanda ba su da lafiya a cikinsu aka ambata, Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya. Waɗanda suke cikin larura na yanayi, rashin lafiya nau'o'i daban-daban, cututtuka na aljani da cututtuka na rashin lafiya haka, Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su lafiya, ya warkar da su daga waɗannan miyagun cututtuka. Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta su da lafiya, mu kuma Allah ya kare mu daga sharrorin irin waɗannan cututtuka. Waɗanda suke maganan jari ko kuma suke da matsala a cikin jarinsu ko kuma suke buƙatan Allah ya taimake su su samu biyan bashi daga wurin waɗanda suke bi bashi, Allah tabaraka wa ta'ala ya sa su samu kuɗaɗensu a hannun wanda suke bi bashi. Waɗanda kuma wanda ya samu aiki yake addu'a ko roƙon a taya shi addu'a, Allah ya sa aikin ya zama ya taimaki addini da shi kuma ya sanya albarka a ciki, Allah ya sanya albarka a ciki. Dukkanmu gaba ɗaya kowa da irin buƙatarsa, kowa da irin abin da yake damunsa, Allah tabaraka wa ta'ala ya ansa mana addu'o'inmu, ya biya mana buƙatunmu da rahamarsa a cikin wannan yammaci mai albarka. Iyayenmu Allah ya gafarta musu kurakuransu. Iyayenmu da kakanninmu Allah tabaraka wa ta'ala ya haɗa mu da su a cikin aljannar Firdaus da rahamarsa. Allah ya sa suna daga cikin wanda Allah ya ƴanta su a wannan rana mai albarka. Duriyarmu da iyalanmu Allah ya sa su zama ƙurratu ainin lana, Allah ya hana mu ganin sharrin shaidan tattare da mu da su baki ɗaya. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أعدائنا، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.